de matrícula automática.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres da yake ziyara a babban birnin kasar Haiti a jiya Asabar ya ce taimakon jin kai na kasashen duniya bai wadaci bukatar matalauciyar kasar ba, inda ya kira ga karin taimako ga yan sandan Haiti su yaki kungiyoyin banga. Manufar wannan ziyara ita ce janyo hankalin kasashen duniya akan matsaloli da kasar ta Karibiya ke fama da su wurin yaki da rikicin kungiyoyin banga da ya mamaye babban birnin kasar Port-au-Prince. Nan kuma Guterres ya bukaci a tallafa musu. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa watanni tara da suka shuɗe cewa kasa ɗaya ko kasashe biyu su tura wata rundunar ko ta kwana su taimaka wa jami'an tsaron Haiti. Babu wata rundunar da aka tura saboda ba wata kasa da ta yi yunkuri akan wannan bukata. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi gargadi a jiya Asabar cewa har yanzu akwai mummunan barazana a tashar makamashin nukuliya Zaporizhzhia da Rasha ta mamaye, kuma Rasha a shirye take ta tada abubuwan fashewa a cibiyar. Zelensky ya yi nuni da wata majiyar tattara bayanan sirri a matsayin inda ya samu waɗannan bayanan. Akwai gagarumin barazana saboda a fasahance Rasha ta shirya ta tada bam a tashar makamashin. Zelensky yana faɗa wa manema labarai a wani taro da ya yi da Prime Minister Spain Pedro Sanchez wanda ya kai ziyara a kasar. Sai dai shugaban na Ukraine bai wani ƙarin haske ba. Sashin tattara bayanan sirri na ma'aikatan sojin Ukraine ya faɗa a baya cewa sojojin Rasha sun binne na kiyoyi a tashar. Zelensky ya yi kira da babban murya ga kasashen duniya akan tashar Zaporizhzhia da ke zama tashar nukuliya mafi girma a nahiyar Turai. Ya kuma kira da a kakaba takunkumi akan tashar nukuliyar Rasha ta Rosatom. Wani hadarin mota ya kashe akalla mutane 52 yayin da wata motar da kunkaya ta kauce hanyar ta afka wasu motoci da masu tafiya da kafa da ma wasu masu sayar da kaya a wata kasuwa dake yammacin kasar Kenya. Yan sandan yankin sun faɗa da yammacin ranar Juma'a cewa mutane 48 ne suka mutu a cikin motoci da suka mokaɗe da ƙananan bus-bus da babura da ma wasu manyan motoci a Londiani. A jiya Asabar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 51. Ana sa ran wasu da dama sun makale a cikin motocin da suka lalace. Kwamandan yan sanda Tom Dera yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yayin da ruwan sama kamar da bakin kwari ya yi kawo tsaiko ga aikin ceto. Ma'aikatar ceto ta Red Cross a Kenya ta ce an kwantar da mutane 32 a asibiti kuma ana buƙatar gudunmuwar jini. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mutane 1,300 ne aka kama a Faransa yayin wani tada zaune tsaye da ya shiga wuni na hudu. Lamarin da ya kai shugaba Emmanuel Macron da soke bulagurinsa zuwa kasar Jamus a jiya Asabar yayin da ake jana'izar matashin nan Nahil M da harbin da yan sanda suka masa har lahira ya haifar da tashin hankali a fadin kasar. Gwamnatin Macron ta jibge yan sanda 40,000 da motocin sulke a cikin dare domin dakile rikicin mafi muni da shugabancinsa ya fuskanta tun bayan zanga-zangar Yellow Vest da ta kawo nakasu ga Faransa tun shekarar 2018. Za a sake jibge irin wannan adadin akan tituna a cikin dare a jiya Asabar a cewar ministan harkokin cikin gida Gerald Dramani yana faɗa wa taron manema labarai inda aka ƙara tura jami'an tsaro zuwa biranen Lyon da Marseille. Shugaban na Faransa ya dakatar da ziyara da yake niyyar kaiwa a Jamus daga yau Lahadi. A ƙarshe, matsanancin zafi ya sake tashi a jiya Asabar a yawancin jihohin kudancin Amurka yayin da ake sa ran yanayin zafin a duk ƙarshen mako zai yi tsanani zuwa ma'aunin Celsius 37.6 cikin 100 ko kuma sama da haka a jihohi da dama. an yi gargadin samun zafi mai yawa a birni mafi girma a jihar Arizona.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanku da saduwa da ku a zauren VOA. A yau shirin zai tattaki zuwa kasar Kamaru kamar yadda muka alkawanta. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na Muhammad Awwal Garba wanda zai jagoranci shirin. Muhammad, bismillah.
Barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa da wannan lokaci musamman a wannan shiri na zauren VOA wanda wannan karan a kasar Kamaru ya gira. Wannan shiri dai ni Muhammad Awwal Garba ne zan jagoranta. Sai dai za mu yi magana ne akan abubuwa da dama musamman abubuwan da suka shafi mata. Musamman mata suna da matsaloli daban-daban, mu ma magidantan mu ma namu matsaloli. Amma za ku yi bibiyar mu ta bangaren mu na Facebook da kuma website namu a YouTube da Twitter da Instagram namu na VOA muryar Amurka. Da farko dai zan fara da Hajiya Ramatu Usman wanda yake magidanciya ce kuma tana da sanayya ta bangaren ilimin addinin Musulunci. Hajiya Ramatu, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ce Hajiya Ramatu Usman a nan birnin Douala, Kamaru.
To ya ce ganin matsalolin da yake addaban mata a wannan lokaci musamman za ki ga cewa an yi aure, an yi haife-haife, miji ya rasu, an bar mace da ƴaƴa, ba mai tallafa mata. Shin ba za a iya saka wannan matan a cikin waɗansu matsaloli ba kuwa?
Eh, lalle kuwa ba shakka wannan mace za ta kasance a cikin matsaloli sosai a yanda kuka nuna wannan bayani. Domin alhamdulillah mu nema Allah godiya, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ashrali sadari wa yassirli amri wa ahlu udata min lisani yafqahu qawli. Yau a gaskiya ana fuskantar irin matsaloli hakan nan, miji ne zai rasu ya bar matarsa da ƴaƴa, amma sai kaga wannan mata idan ba yi sa'a ba an samu mutanen kirki daga dangin mijinta, to sai ta shiga wallahi matsala. Ba abinda kuma ake fuskanta nan da nan bayan rasuwan wannan bawan Allah da ya bar mata da ƴaƴa, sai abinda ya bari kaman dukiya. Ko da ya kasance ma ba wani dumbin dukiya bane, amma za a saka ido. To abinda yake kawo haka, ni a nawa lura da na gani, sai naga akwai keta, keta ya yawa dewa a cikin wato a rayuwan wato rayuwan mu na kullum da rashin kuma samun fahimta na addinin Musulunci. Sai kowaye tashi kai tsaye ya ce zai aikata sharrun ya ga kaman abin da yake aikatawa daidai ne. Alal misali kaman da dai kuka yi magana dazu, sai kaga mutun ne zai tashi ya dauki hakkin marayu bisa kuma bai da izini ya dauke hakkin waɗannan marayu. Tumma ita wannan mata tukuna ma ba yi zancen fitanta ta kaba ba, ko da yake Islama ta yarda cewa daga mutuwa ana iya yi rabon gado saboda a sauke wannan nauyi. To akan dauki lokaci a ce sai mace ta fita ta kaba. To kafin a ce nan dai sai ka gani abubuwa iri-iri, ba kula ma da ita mata mai takaba, san ba kula da ita, kuma ya kamata kuma ya cancanta, kuma haƙƙi ne akan kuma dangin mijinta su kula da ita bayan rasuwar mijinta. To sai kasance ba a kula ma da ita, san gashi wata kila ba mai sana'a ba, wata kila ma ba ta da wani aikin da take yi, ba boko bare a ce ta koyi wani sana'a, ita dai ga ta dama mijinta ne mai kula da ita. To yau ya mutu ya barta, sai kaga dangi kuma sun zo a zalimai daga ciki sun kame wato abinda shi wannan dan uwana su ya bari, sai ta shiga kuma cikin matsala. Ƴaƴa ma da ƙyar za su samu abinci, marayun ma ba a kula da su, subhanallah ba a kula da waɗannan yara. To sai dai ban tuna ba ko zan yi wannan bayani da ya danganci kungiya da take yau kokari da ta fuskanci wannan kalubale akan maganar marayu da take dan kokari akai to sai muka ga cewa wahalan marayun da abin tausayiya abin wannan kungiya da ake buda ya riga mana wannan abubuwa da muke gani na tausayi
wace wannan irin kungiyoyi kenan da ake buda
na'am
wannan irin kungiyoyi ne wannan
eh to misali akwai kungiya albayan akwai kuma misali mata da suke kokari akwai mata malamai da dai zan iya yin lissafi
wanda suke neman kwato hakkin mata ko marayu
suna taimaka ma marayu ne suna taimaka ma marayu ita dai mata ne ta kaba har dai ta zo ta fita ta kabanta wata ma ba ta samu aure mai yiwa wata kila ma za ta iya ta yi aure amma ba duka bane suke samun aure su je gaba sai ta zauna da marayun to takan samu dai dan kula a kula da dan marayun din in suna gabanta wata kila sallaye za yi musu dan kinke amma irin a daukin nauyin su kamar da muke gani a waɗansu kasashe a ce kowanne wata bayin Allah za su dinga bada dan kudade na mai wannan ce na dauki nauyin makaranta wannan ce a na dauki nauyin watakila kula da ci da sha wannan ce na dauki nauyin sutura har zuwa matsayin waɗansu shekaru da wannan da zai fita cikin mareci anan ba mu da wannan babu wannan anan to ita ma mata mai ta kaba sai dai ta yi kalmakar manta in ta fita ma ta kaban din za ta iya abin nan dan kasuwanci ta yi ta kula da ƴaƴanta amma a gaskiya ana tauye haƙƙin ita mai ta kaba ana tauye kuma haƙƙin waɗannan ƴaƴa marayu da shi marigayiya ya bar su to sai dai a ce dai Allah dai shige mana gaba to amma a gaskiya akwai abin tausayi da yawa har yau dai ba mu fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi da wanda yake tallafa ma maraya ya nuna da biyu yace su biyun nan suna da za su kusanta a cikin aljanna manzon Allah ya nuna hannayensa hakan nan shi tallafa ma maraya yana ka albarka a gida tallafa ma maraya ina kawo bunƙasan ma samun ma kuma ka ci gaba ma in kai mai arzikin ne wato zakkanka za ta bunƙasa wato gidanka za ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya domin gidan da ake tallafin marayu ba a saba ma wannan maraya insha Allah wannan gida za ta samu kwanciyar hankali za ta samu kuma za ta samu wato albarka a kuma tallafin maraya aiki ne da yake kawo yake bada lada da yawa akwai abubuwa wajen kashi guda 10 dai nayi dai lissafin kadan daga cikin nan da yake kawo aiki tallafin maraya abu ne mai muhimmanci da Allah yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya gwada mana misali to amma anan a gaskiya tukuna in dai ba wata kila association ta yi kokari ta dauka ba a gaskiya ina da wuya kaga ana tallafa ma maraya hakan nan ta dadi yanda ya kamata
to madalla Hajiya Ramatu Usman mun gode ko yanzu kuma sai ɗan jarida Maimaitu Sa'adu Amin Sa'adu yanzu ga irin matsalolin da takwarorin ku mata suke fuskanta za ka ga mace da ƴaƴa kamar 5, 6, 7 an sake ta ƴaƴan ma ba a kula da su kamar yadda ita Hajiya ta fada shin laifin daga wannan bangare ne bangaren ku ne ku mata ko mata bangaren mu ne mu maza din
sunana Maimunatu Sado kuma ni yar jarida ce to kuma yanzu dai wakiliyar VOA wato sashen Hausa na muryar Amurka yawa a nan kasar Kamaru a Douala to ni dai abun da zan faɗa yanayin da mata suke fuskanta ba zan ce wato abun akwai bangare guda kawai da take da za a wato atumeta ba yawa abun ta sashi biyu ne saboda sai na ce mata da nasu mazan ma da nasu zan da yi misali guda kamar ta wajen mata da farko tunda yake kawo mini magana ta bangaren samantakewar aure to a gaskiya mafi akasari wasu lokutan ana daukar yaya a kai su aure ba tare da wato an yi musu bayani dangane da yanayin zaman yawa yanayin da ake zaman auren ba sai ka gani mafi akasari abin da dai ake yi ayi bukukuwa yawa akwai jahilci sosai saboda a koda yaushe mata malamai suna kira ga iyayen mata da su dawo makaranta saboda mai yasa suke kira domin mata su gane kuransu kuma su gane hakkokinsu akan mazajensu kuma hakkokin mazajensu akan su abin da ba mu sani ba kenan shi yasa muke tafiya a cikin wato jahilci a koda yaushe ake yin baraka a zamantakewar aure to na dawo akan cewa mata suna da wannan matsalar a gaskiya idan uwa na farko wacce take tarbiya ita kanta bata tarbiyyatu ta hanyar wato addinin musulunci ba kaga za a samu matsala wajen ta yadda za ta ba wa diyarta tarbiya ta yadda za ta zauna a gidan aure akwai misalai da dama kamar uwa ce wacce take wato tarbiyatar da iyarta amma kuma yayin da mai gida ya dawo ta yadda za a ce masa marhaba bisan da zuwa a dauki abubuwan da ke hannun mai gida da ya kawo a saka masa albarka da komai da komai to kaga ba za a yi ba sai ka gani an ce ma wannan iyar ce da Allah ku je ku karbi babanku
wasu yayan ma ba sa zuwa
su yayan ma ba sa zuwa yi oyoyo wa mahaifinsu saboda ba a nuna musu darajar zuwa yi wa mahaifinsu oyoyo ba to ka gani wannan lamarin shi yake kawo tabarbarewar wato zamantakewa nan zuwa gaba tunda yake ba a nuna musu ita uwan bata mutunta mahaifinsu a gaban su ba to ka gani ita wannan diyar da za ta je gidan wani kaga ba za ta mutunta wannan ba ai to kaga wannan matsalar kenan da muke fuskanta su da dama akwai matsaloli kamar rashin tsafta akwai matsaloli kamar rashin biyayya akwai matsaloli kamar rashin kyawawan kalamu akwai abubuwa dai da dama da mata a gaskiya ba sa yawa mazajen su a yanzu da yake kaiwa ga tabarbarewar wannan auren
to bayan an samu wannan zamantakewa tsakanin namiji da mace da sauransu to sai yanzu kuma aka tafi kuma ga babu ɗaya daga cikin su mu dauki misali mace ita ce a koda yaushe take samun nakasu a rayuwar duniya yawa to bace ga cewar wannan sake musu da ake yi zai iya saka matan a cikin wani hali na yawo ko kuma shiga cikin wani hali na wanda bai cancanta a ce matan sun shiga ba da a ci mazajen su da dare
to a gaskiya mata kam ainihi mutane ne waɗanda suke da rauni ko fiyayyen halitta yayi bayani akai kuma a duk rayuwarsu ma cikin rauni suke sai na ce kawai mutane ne ba su fahimta ba domin yau koda mace tana aiki sai na ce a koda yaushe mace a cikin rauni take tana buƙatar tallafi tana buƙatar wato a saurare ta tana buƙatar abubuwa da dama wajen wato fahimtar ta kamar yadda kake maganar cewa yayin da a cikin ɗayan su ko mai gida ya faɗi ya rasu domin wannan ta wannan bangaren ake samun matsaloli sosai yawa kamar yadda malama ta yi bayani a gaskiya yayin da mai gida ya kwanta dama to ana samun matsala mata wannan lokacin suke ganin waɗanda ainihi suke ƙaunar su da waɗanda ainihi ko ba sa ƙaunar su musamman ta bangaren dangin miji domin duk ta wannan ne muke wato karkata saboda mun san cewa yau idan mai gida baya nan ragamar tafiya an dora wa iyayen miji da kuma danginsa da ƴan uwansa to amma yau kash abin da muke fuskanta sai muka ga cewa a yau ragamar ta koma hannun mata ne waɗanda kuma ainihin su ba su da sana'o'i ba su yin komai wannan al'amarin yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma a gaskiya kamar yadda malama take ce ta yadda ake cewa ciwon mace na mace ce to sai mata yanzu suna hada kungiyoyi wajen taimakawa ƴan uwansu mata ta yi magana kungiyar malama Ruqayya a gaskiya babu wanda yake ba su sisi.
To da waɗannan bayanai na Maimunatu Sado zamu dakata a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu zamu dora. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Awal Garba abokin aiki na a Kamaru wanda ya jagorance shirin, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sunana Abdullahi Ya'u, ni mutumin Najeriya ne kuma na fito daga Kano. Local government dina ita ce Gaya. Na zauna a Maiduguri na yi rayuwa, sai na dawo Kano na cigaba da zama. Har Allah ya kai ni Kamaru, kuma Allah ya kawo ni Ghana. Bokina da ya mun shawara zuwa Ghana, yace yanzu Ghana in yi aikin dinki. Na aikin dinki sai na ce masa to lokacin ne wanda kudin zuwa, sai dai kuma daga baya dai sai na samu kudi, sai na zo dan ba wanda ya ban aron kudi, kudi na ne na zo da shi. Sannan kuma sana to kalubale a hanya dai ba za a ce abu a fuskanta ba, amma Allah ya tsallakar da mu dan zuwan mu mun biyar muka tsoro. Sun sauran biyar din sauran kudin suna Accra, ne ni kadai ne na tsoro na ci. To kuma sai na sauka a can hotel da daya ko wajen university ne. Daga nan sai na bari sai na dawo Mango Down, daga Mango Down sai na dawo Sabon Zango cikin yan uwana. Mutanen Kano duka kuma masu kila, kuma mutanen Najeriya kuma Kano insha Allah. To kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula, duka suna sana'an fula, ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba. Sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar adaida da sauyi. Sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba, na yi aikin okada kamar a Maiduguri lokacin ina Maiduguri. Sai suka ce to ai kai ba zai baka wahala ba, har sai na yi sha'awan ma zan fara tura adaida ka kuma ɗinkin ma ina yi. Sai na ce to shikenan, sai suka bani shawara akan fara aikin adaida ta mana. Sai na sha'awa sai na fara, kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai, nan na ci amfanin shi sosai. Sai dai mu ce mun gode wa Ubangiji, kama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba. Kuma mun gode wa Ubangiji sosai, kuma na ji daɗin abin sosai da shawaran ma da suka bani na fara aikin a yau da kai insha Allah. Shi ma na ji daɗi sosai, kuma ina gode wa Allah. Kamar cikin sana'an da ake adaidaita, kamar kwanakin nan dai da ake magana an hana shiga wasu wajejen, to ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kaman sawaba a babu gobe a service kai garishin, kuma mun fi shiga nan irin kaman sai din da aka hana ma mu ban fi shiga sosai wurin nan ba. Kuma alhamdulillah dai kalubale dai ana dan fuskanta game da yi da ma'aikata dai kaman police, ana dan fuskantar ne daban na gobe daban, amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba da bara mu ba karfin addu'a. Kuma insha Allah muna aikin mu sosai. Kalubale dai iri daya na biyu na matuƙa dai, kai ma dai ka san ba a rasawa, wani ya ma ba daidai ba, kai ma kai wani ba daidai ba, amma Ubangiji ka kiyayewa sakamakon dama in dai ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka, in dai ka iya driving ka san yanda za ka yi ka shiga waje ka fita waje, wani in ya ma laifi ka kuskure dai haka dai a samu dai a yi solving ɗin problems, amma duk ba wani abu ba ne. Kalubale dai dama ɗaya bikon ana samu ka shi ne shi ne. Nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya, mun samu alhamdulillah sai godiya. Dan kalubale kan an same su ba ɗaya ba biyu ba, amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara. Ka san ta Bahaushe yace tuna bayan roƙo ne, ko ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba. To wannan kalubale dai an riga an gama da babunsu, domin kuma sai batun nasara. Dama mu Hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi, an sha wuya a baya, amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna, ana cin amfanin abu. Alhamdulillah sai gode Ubangiji, kamar da yanda na faɗa na ƙara faɗa, nasara ta insha Allah an tsora ta, kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah Ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji. Ka san kuma yana buƙatar canji a rayuwa, yau in kana wannan harkan gobe sai ya koma wannan harkan wata ran sai dai ajita wani matsayi ma na daban wanda baka tunanin zaka kai wa ko ba haka bane kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake ina da ra'ayin zan yi aure a Najeriya kuma lokaci ma yana kusa amma dai zuwan ne za a ringa zuwa a komo kafin Allah ubangiji ya mai da mu kasan mu ci gaba da zama da al'amura kasan tabawa shi yace wai tafiya mabudin ilimi yau kai ne a can gobe kai ne a nan inda tafiya ni ba bakwanta bane ba yau na fara ba na iya je can gobe je nan gobe je can dan kafin na zo gane na zo na a Cameroon kafin ma na zo batun Cameroon kaga na zo na Maiduguri na zo na Kaduna na zo na Kano har Allah ya kawo ni Ghana to kuma duk gashi nan dai na dan yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya kuma mun samu amfani mun ci nasara al'adu dai na kasan Ghana da mutan Najeriya akwai bambanci ko ba haka bane nan gashi kaman yarurruka da yawa kaman yanda muke da shi a Najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya kuma fatan muna fatan kuma kasan namu ya samu zaman lafiya kaman dai yanda dama dai muke da muna fatan ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya Ghana kuma na da dadi kuma na da zaman lafiya ko baka bane ka zo ka zauna lafiya kana neman abincinka ba mai shama kai sai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya Ghana da zaɗin zama kuma akwai sauƙin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba a baka fuskanta ba a matsayinka na ba ɗan ƙasa ba amma kuma wannan fine baka da wani problem da kai da jama'a indai ka zauna lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taɓa kayan mutum wannan dai bai ko ba gaskiya ba ne.
barka madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin a yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.